بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أمس البركة متناولنا جريمة البركة نازوا الدورة نعمنا barka da wannan yammaci na ranar Laraba. Mun shiga daren Alhamis, ko daren Juma'a ne? Ranar Alhamis mun shiga daren Juma'a, shi ne daren 26 ga watan Dhulhijja shekarar hijira 1447, wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Yuni 2026. Allah Madaukakin Sarki ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka a cikin garin Zangon Daura a jihar Katsina, Najeriya, don yi wa junanmu nasiha da tattaunawa a kan wata matsala da shafi addininmu da rayuwarmu. Matashiyar wata tattaunawa kamar yadda aka ambata ita ce ɓatancin aƙidun Shi'a, ko kuma wato wasu daga cikin munanan aƙidun Shi'a, da bayani a kan yadda za a wato yaƙe su, yadda za a yi maganin waɗannan ɓarayyaku. Yana daga cikin mafi girman hanyoyi da Allah Madaukakin Sarki ya tsara a sunnar addinin Musulunci wajen tsare addinin, shi ne ma'rifatul haqqi bi dalilihi wa ma'rifatul batil litahdhir minhu. Ana so mu san gaskiya da dalilanta, don mu iya kare da dalilanta. Musan aƙidar Musulunci mai kyau, musan rukunnan imani, musan sauran abubuwan da suke da alaƙa da addinin Musulunci, wanda sanadiyar haka za mu iya ba shi kariya ta ilimi. Sannan musan abubuwan da suke munana na ɓata da aƙidu marasa kyau, don mu iya tunkure su a limti sharra la lisharri la likilli tawfihi. Saboda haka wannan yasa ya zama daga cikin abin da malamanmu na Musulunci suka ba da muhimmanci, akwai karantar da mu game da aƙidu na ɓata waɗanda suka yaɗu a cikin farfajiyar al'ummar musulmai tun daga zamana masu yawa da suka shuɗe. Daga cikin waɗannan aƙidu akwai aƙidu irin Shi'a ɗin, irin Khawarija, irin Mu'tazila da makamantansu. To, muhallin tattaunawarmu a yau shi ne abin da ya shafi su Shi'a kawai, wanda suna daga cikin mafiya shaharar ƙungiyoyi na aƙidu munana da ke danganta kansu zuwa ga addinin Musulunci. A cikin Shi'a tana da kashe-kashe da yawa. Mafi shahara wadda ta yaɗu a nan yankunanmu ita ce Ash-Shi'a al-Imamiyyah Ithna Ashariyya. Saboda haka za mu taƙaici ne a kanta kawai, domin ita ce kamar matsalarmu ta kusa. Akwai wasu nau'o'in aƙidun Shi'a daban waɗanda ba waɗannan ba, irin Isma'iliyya da makamantansu. Amma za mu taƙaici a kan abin da ya shafi Ash-Shi'a al-Imamiyyah, waɗanda suke ƙudurta cewa akwai wasu limamai guda 12 ma'asumai waɗanda su kaɗai ne suka cancanta su yi shugabanci. Wannan aƙida ta Shi'a ta daɗe, kuma ta samu tsawwar, ta samu development iri daban-daban, har ta zama wata munazzama aqidiyya mustaqilla, wani tsari, wani cult, wata ƙungiya ta aƙida wadda take ta bambanta, ta yi imtiyazi da sauran musulmai abubuwa da yawa, musamman game da ƙudurinsu a kan shugabanci, a kan isma, da kuma masajiru talafi inda suke karɓar addininsu. To za mu taƙaito a kan wasu gaɓoɓi a cikin lokaci ƙarƙani insha Allah, ba tare da ɗauwantawa ba duba da zuwa da dare, da kuma akwai malamai da za su roba darasin bakinsu insha Allah. Farkon da aka ce a Shi'a harshen Larabci yana zuwa da ma'anar ko dai al-ansar ko al-atba ko al-jama'a, tawaga ko magoya baya ko wasu masu bin wani mutum. Da Allah yake cewa wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha, Allah yake bawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min shi'ati wa hadha min adui. Da Musa ya shiga gari ya tarar da wasu suna faɗa su biyu, ɗaya min shi'ati ay min atba'i ko min ansari ko min jama'ati. Haka Allah yake wa inna min shi'atihi la ibrahim ay min atba'i. Saboda asal lafazin Shi'a ana nufin magoya bayan wani ko ƴan ƙungiyar wani. Haka a da ake cewa Shi'atu Ali wa Shi'atu Muawiya, lokacin da ake wannan rigingo magoya bayan Muawiya, magoya bayan Ali radiyallahu anhu. Daga baya sai aka taƙaito aka ce Shi'a to ya fi shahara a laƙaba shi zuwa ga magoya bayan Sayyidina Ali. Daga cikinsu ne aka samu Imamiyya, waɗanda aka fi sanin su a ilmance da Ar-Rawafid, wato waɗanda suke kore shugabancin a sauran halifofi shiryayyu su Abubakar da Umar da Usman da makamantansu. Allah ya ƙara musu yarda. A istilahin malaman aƙida, idan aka ce Ash-Shi'a ko Ar-Rawafid, abinda ake nufi shine man ya'taqidu ahqiyata Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bil khilafa ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suka kudirce suka dauka abin a matsayin addini cewa wanda ya dace ya zama shugaba bayan Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shine Sayyidina Ali. Wanda zai yi shugabanci gabanin shi to dan fashin mulki ne, yayi kwace ne, yayi taka haye ne. Duk mutumin da ya ɗauki wannan shine kudirarsa, shine addininsa, wannan shine tushen aƙidar Shi'a Rawafid. In ka kalla za ka ga ashe wato asali an kafa ta ne a matsayin ƙungiya ko ra'ayi ko jam'iyyar siyasa. Wannan shine asalin abin da ya kawo a wannan tafiya. To daga nan ne kuma ana tafiya yau da gobe aka yi ta ƙara manufofi da aƙidu da manufofi daban-daban har ta kai ga yadda gazanta a yanzu. Da gaskiya abin da suka ƙara kamar yadda muka ambata shi ne suka ce bayan Sayyidina Ali wanda ya kamata su yi halifanci, wasu mutane ne cikin ƴaƴan shi da jikokinsa da zuriyarsa suka lissafa waɗanda suka zaɓa a ra'ayin kansu mutum goma sha biyu, tunda kashi Sayyidina Ali da Hassan da Husaini da sauransu har zuwa kan Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, wanda shi ne na ƙarshe a cikin lissafinsu, kuma shi suke ce ma Mahdi, wanda suka ce ya ɓuya daga baya zai fito. Allah ya gani. Kar mu tafi da nisa, muna so ne kawai mu yi arbi wato mu bujiro da muhimman aƙidunsu waɗanda za mu ga nuninsu idan mun kalle su a nigalin shari'a, wanda kuma wajibi ne a matsayinmu na al'ummar musulmi mu tashi mu ga cewa mun wayar da kan junanmu don fahimtar nunin da yake ciki, kuma mun karantar da ilimi na aƙida ingantacciya don ta zama katanga daga yaɗuwar irin wannan barna. Daga cikin aƙidar su shine mas'ala ɗinnan ta imama, mas'alar shugabanci sun maida ta asali a cikin addininsu, yayin da a gun malaman musulunci kuma mas'alar imama tana cikin mas'aloli ne na wato as-siyasatu shar'iyya, fiqhu na shugabanci na musulunci, wanda yana da fanninsa, yana da rubuce-rubucen da aka yi a kansa, yana da malamai waɗanda suke ahlul ikhtisas a cikin wannan fanni, irin su Mawardi, irin ire-iren su da suke rubuce-rubuce gashi nan kala daban-daban, al-ahkamu sultaniya, Ibn al-Qayyim yana da shi, Ibn Taymiyyah yana da shi, zai shar'iyya da sauransu. Malamai tun da can da nan baya duk suna maganganu akan tsare-tsaren shugabanci haƙoƙin shugaba abinda ke kansa na mas'uliyya yaya ya kamata a zaɓi shugabanni su waye ahlul halli wal aqd ashura da sauransu wannan wani babi ne mai zaman kansa a cikin fiqhul musulunci to amma su sai suka mai da shi ƙudiri wanda akan shi suke yin addini akan shi suke rabuwa da kowa ko su haɗu da shi sannan a suka ce kuma su suna ganin a aqidar su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyana waye shugaba a bayan sa kuma su sun san waye ayyana Sayyidina Ali dan haka sahabbai sun yi aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyana alhalin kuma malamai na Ahlus Sunna tun daga kan sahabbai da tabi'ai da na bayan su fahimta su shine babu wani nassi karara da ya ayyana wani a matsayin khalifa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inma su sahabbai su suka yi ijtihadi suka tsayar da ijma'i akan tabbatar da cewa Abu Bakar ya matsayin khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadisin da yake kafa hujja da shi hadisin man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu na kisar da bin khul ma'anarsa baka bayuwa zuwa ga maula da sunan shugaba maula anan da sunan masoyi ne idan ka kalli kisar abin da ya faru na rigima ta shiga tsakanin Sayyidina Ali da Abu Bakar Buraida a taƙaice ka kalla kamar yadda Ahmad Hanbali yake cewa wa akwai ƴan Shi'a suna cin zarafin sahabbai wajen nuna cewa su sahabbai gaba ɗaya ba su fahimci ma'anar wannan hadisin ba sai su ne daga can baya suka fahimci hadisin kamar ko dai a ce sahabbai ba su fahimta ba ko kuma sun fahimta sun yi kunnen uwar shegu ta ƙi aiki da hadisin wanda duka waɗannan tuhuma ce mummuna ga nagartar ilimin sahabbai da kuma nagartar biyayya su ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam sannan su abu ɗan Shi'a game da wannan matsala ta imama shine halifanci ko shugabanci ba shura bane ba wai wasu mutane ne cikin ahlul wal aqd za su tsaya su zaɓo daga shugaba ba wai za a ba da dama ne wato mutane su ayyana waye shugabansu ba a'a su abunsu shugabanci wahayi ne kawai Allah ya riga ya ce wani da wani da wani kuma duk wanda ya zama shugaba shine zai yi zai ba da labarin shi ma ya ce Allah ya gaya mai ko kuma ya yi ijtihadinsa kuma ijtihadinsa baya kuskure akwai ismatul a'imma a cikin abin nan a cikin lissafinsu sannan shugabanci a wurinsu ya ke tsanci jinin Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu duk wanda baya cikin jinin Sayyidina Ali ibn Abi Talib ko ya shugabanci ko shugabanci shi bai yi ba yayin da shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khilafatu min ba al-khilafatu fi quraish halifanci a cikin qurayshawa ne kuma wannan ma ya shafa al-imam al-uzma da cikin duniyar musulunci kamar da malaman da suka tattauna a kan hadisin suke magana ko a wajen Ahlus Sunna dai kamar da muka faɗa mas'alar shugabanci tana cikin fiqhu ne na siyasa shar'iyya ba ta cikin usulul iman da su suka faɗa shi sannan kuma babu nassi sahihi akan tabbatar da shugabancin wani mutum sai dai irhasa da wasu isharat da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar yadda Ibn Abdul yayi bayanin haka a cikin shahihin sunan Bukhariya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi isharori zuwa ga Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu daga baya kuma sahabbai suka yi ijma'i akan tabbatar da shi sannan daga cikin aqidunsu akwai da'awar isma ga waɗannan a'imma ɗin da suka zaɓa cewa waɗannan mutanen tsarkakakku ne ba sa kuskure ba sa zunubi ba sa rakkan ruwa har suka ba su ma muƙami fiye da na annabawa kamar yadda Khomeini yake faɗa a cikin al-hukumatul islamiyya cewa inna la'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun lalle shugabanninsu waɗannan limamai wai suna da wani matsayi wanda wannan matsayin mala'ika na kusa da Allah kamar Jibril ko Mika'il ko Asrafil alaihi wassalam ba sa kaiwa wannan matsayi haka nan kuma wani annabi da aka aiko kamar Musa ko Isa ko Nuhu ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ko Ibrahim ko makamantansu duk ba za su kai wannan matsayi na limamansu ba. Allah ka tsare mu daga baka. Babu shakka waɗannan karkatattun maganganu ne, karkatattun aƙidoji ne na baka. Daga cikin manyan munanan aƙidunsu akwai sukar mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mafi yawan sahabbai ‘yan Shi’a suna ƙyamarsu, suna cin mutuncinsu, suna aibata su, suna musu sharri da ƙage. In ka kalla ma za ka ga cewa kwata-kwata dududu sahabban da ‘yan Shi’a suke ganin mutuncinsu ba su fa ƙirga da ‘yan yatsu ba, ‘yan kaɗan ne a cikin ɗaruruwa ko dubban sahabbai. Su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu aqida mutaalu sunna mutane ne masu nagarta wanda Allah ya shaida a kansu, amma ba ma'asumai ne wanda ba sa iya yin kuskure ba. Allah madaukakin sarki ya shaida a kansu tsayawa. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal a littafin shi mai suna Fadailus Sahaba ya kawo sama da ayoyi 100 wanda suke tabbatar da falalan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, banda sahabbai birjit da Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci darajar su ko ya ambaci irin falalar da Allah ya musu da gafara da afuwar da Allah ya musu. Allah yana cewa misali was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wallazina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah yace wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada. Allah yace zalika al-fawzul 'azim, wanda suka yi gaggawa suka yi rigirgi cikin mutanen Makka da Madina suka yi shiga musulunci da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa. Allah yace Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi. Allah yace kuma ya tanadar musu aljanna wanda ƙarƙashin ta ƙorama na gudana. Allah yace za su dawwama a ciki har abada. Allah yace wannan rabo ne da soka. Wannan aya kai ta kai kulasar abinda Allah ya hukunci a kansu na yarda da su da yaba wa aikin su da kuma alƙawarin aljanna da ya musu. Kaga ya kamata a ci waɗannan mutane su fi ƙarfin cin mutunci da zaki a idan duk wani wanda yake mutunta Alƙur'ani. Amma in Shi'a ba su yarda da duk waɗannan maganganun ba, sun yi watsi da su, sun ci gaba da sukar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman fitattun sahabbai irin Abu Bakri, irin Umar, irin Usman, irin Sayyidatuna Aisha, Sayyidatuna Hafsa, irin Muawiya, irin Ibnu Umar da ire-irensu. Allah ya tsara musu yadda gaba ɗaya, irin su Abu Huraira, duk wani sahabi da kasar ana kira ana ambatan shi ana yaba mai ana cewa Allah ya tsara masa yadda, su la'anta shi suke suna kwashe mishi albarka. Wannan yana daga cikin munanan aƙidunsu. A musulunci tsinuwa da ashariya abin hani ne ga maganganun mutane ma, akan ga maganganun mutane ma, ballantana mutane masu falala, ballantana mutane masu ilimi, ballantana mutane da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka kuma taimaka masa wajen yada addini. Bayan rasuwarsa suka ci gaba da yada addini nan har mu yanzu muka samu. Wannan kuma ba a cewa ba su da kurakurai. Mas'alolin da suka faru tsakankaninsu a aqidar mutaalus sunna koyin su ake ba a yaɗa ɓarnarsu, saboda ko dai ya zama na ɗayan uku ko dai abinda ake yaɗawa ƙarya ce kawai aka kira, ko kuma ya zama asalin abin yana da asali amma an faɗaɗa zancen an ƙara mishi gishiri, ko kuma ya zama da gaske ne abu kaza ya faru na ɗan adalci amma suna da uzurorinsu a cikinsu. Wato masu ijtihadi ne tsakanin mujtahidun musib wa mujtahidun mukhtar, wanda ijtihadi ya dace yana da ladabi biyu, ko wanda ijtihadi ya kuskure yana da ladabi ɗaya. Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su. Sannan wato suna kuma sukan mutuncin uwayen mumiyai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato bayan sun soki safai gaba ɗaya suka zo kuma su soki uwayen mumiyai, su Aisha da su Hafsa da sauransu, musamman ne waɗannan guda biyu. ‘Yan Shi’a a aqidarsu suna ci gaba da ƙudurta cewa a sayya Aisha radiyallahu anha a wurinsu abin tuhuma ce daga abin da Allah ya wanke ta. Mun sani cewa munafikai a zamanin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kokarin su shafa wa Aisha kashin kaji wanda suka so ya shafi Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yin kirkiran ƙarya da azabin da suka yi mata na alfasha wanda Allah ya wanke ta tas irin wanke wanda Allah bai taba yi ma wata mace ba in banda nana Maryamu alaihi salam a cikin sura Nuri kamar da aka ce tunda gaba da Allah ne ne ga wanda yake usbatul yawm wannan wanke ta da Allah yayi ya ba ta darajar siddiqa ya ba ta daraja irin nana Maryam ya ba ta matsayin cewa kamar yadda malami suke fara duk wanda yanzu ya tuhume ta da wannan tuhumar da Allah ya wanke su yanzu da Allah yake saboda haka hukuncin shi hukuncin rajabi wato ba hukuncin ga magarin karafi bane da za a yi mutumin da ya yi wata mata karafi duk da haka in shi'a a cikin gabansu suna ci gaba da tuhumar a sayyida Aisha radiyallahu anha da wannan mummunan zance Allah ta tsare daga wannan wato a karan tsaye ne ga ayoyin alqur'ani mai girma da rashin girmama zancen Allah ba da kuke sarki a idan kawo ƴan shi'a zantuttuka da ayoyi da suke tabbatar da nagartan sahabbai da alkhairinsu sun ci wata waskiya sun ce wai ai sahabban sun canza ne a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da wata aqida da suke kuma ta aqida ta ibada'i cewa Allah yana canza zance bayan ya gano abin da zai gano shi ta'ala Allahu amma yakun nu'lu wa ta'ala a wurin su da wannan aqida Allah ya yi kama da irin tabi'a ta madan kai hukunci ko kai wani qarar daga baya ka gane ba daidai bane sai ka fata da kana son wani kuna hunda yanzu kun dina hunda da kana tare da suwa da kuna siyasa tare yanzu kai bikantin gabar da fiye su ka sake bikantin ka koma wata wannan irin tsallatsallar tana faruwa ga dan adam ne saboda bai san gobe ba to Allah kuwa ya san gobe shi ya da gobe ba da ka ya san duk abin da zai faru da wanda ma ba zai faru ba inda zai faru yayi kamata ya faru da ka Allah baya da wannan usuli na ilimi irin na dan adam amma ɗan shi'a saboda su kare mummunan aqida su suna dangantawa Allah madaukakin sarki irin wannan mummunan faɗa a da gaskiyar aqidun ɗan shi'a wanda suke nuna na akwai masdar salaf wato inda suke karɓo addinin su ya bambanta da inda musulmi ke karɓo addinin shi a musulunci ana karɓan shari'a ne ana ɗauko ta daga mafuɗuɗa ta alqur'ani mai girma hasushin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ingantattu da ijma'in malaman musulunci da kuma qiyasi ingantacci waɗannan guda wani shaki ce ma masadir salafi almuttafaq alayha wato manazarta inda yake ɗauko bayanai wanda duk malamai suka haɗu a kai akwai sauran waɗanda ake da sabani a kan ijtimai a kan su ko rashin ijtimai a kan su kamar su shi'a ba wannan ne madogarar su madogarar su shine zantuttukan waɗanda suka rada da sunan limamai sai ne kaza ana cewa qala abu abdullah an abi abdullah ruwaya an abi abdullah wannan shine madogarar su a zantuttukan limamai su din a wannan zamanin kuma kaza an ce wane kaza ayatul lahi ko wane kaza kaza ya faɗa zantuttuka ne kawai na mutane a daga nan suke ciro addinin su har ma suna tuciya da cewa idan suka ji wata magana ta wani malamin su da ta dace da son zuciyar su sai kawai da rakka ba mata tunani sai su ce ai hadisi ne ba kawai da Allah sallallahu alaihi wasallam wa ne zikri kare hadisin ƙarya wannan yana tsayawa a cikin shi rakka ba isnadiji da danganta ba da Allah sallallahu alaihi wasallam abin da bai faɗa ba abin da bai zo bai gani ba dan kawai su kare ra'ayoyin su da ra'ayoyin malamin su wannan ma aqida ce cikin aqidun su da suke kafa addinin su shine cewa masalan salafi a wurin su shine maganganun limaman su da abin da suka gani kawai suka kudirce ko suka ruwaito daga waɗannan limamai nasu har ila da cikin aqidun da ƴan shi'a suke da su nuna na akwai aqidar su game da almahdi a musulunci abinda aka sani game da almahdi almuntazir shi ne labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa a ƙarshen zamani Allah madaukakin sarki zai ga shi wani mutum cikin zuriyarsa mai suna irin sunansa zai zama Muhammad ko Ahmad wanda kuma zai tashi ya taya annabi Isa alaihi salam bayan saukowarsa a ƙarshen duniya za ta haɗu su a ci gaba da da'awa tare kuma har su yaƙi dujjal a tare har su ci gaba da ayyuka na addini a wannan lokaci. Wannan shi ne mahadi da abin da ba za mu sanar da shi wannan labari a cikin adabiyyar na hadisi. Amma su a wurinsu wancan mutumin mai suna Muhammad ibn al-Hasan al-Askari wanda an haife shi yaro ƙarami ɗa ne ga wani cikin imaman nasu da wata baiwarsa ta ɗaka ta haifa mishi. Amma daga baya aka ce ana jin tsoron cewa za a kashe shi. Da haka aka ɗauke shi aka karya shi a cikin wani wata maɓoya abinda suke ce ma al-haibuba as-sughra ɓuya ƙanƙanuwa. Daga baya kuma aka nemi shi aka rasa a yadda suke ba da labarin ita ce al-haibuba al-kubra sai suka ƙudurci cewa ai daga baya zai fito ne a ƙarshen duniya kamar yadda mawaƙinsu al-kumayyiz kenan ko wani da yake cewa ala inna al-a'immata min quraish wulatu al-haqqi arba'atun sawa'un aliyyun wa salaqatu min bani hum al-asbaqu laysa lahum khafaq quraish bihim khafaq fa kibtun sibt al-iman wa darr wa sibt al-ghayyabatu al-karbara wa sibt la tarahu al-ayn hatta tasir jayshu yasir al-jayshu taɗaɗinu fallewa ya ce aisu abun sarakuna sanannun shugabanni guda mafi da kawai bayan sai na Ali radiyallahu anhu sai al-Hasan ɗan Ali radiyallahu anhu ma shi ne fasiƙin siffin imanin wabarin sai kuma wasiƙin da kuma wani jika wanda rayyabatul Karbala wanda aka kashe shahidin Karbala shi ne Husain ibn Ali radiyallahu anhu wa an abi sai kuma yace wa sibtu la tarahu na ayu da kuma wani jika wanda ido ba zai ganshi ba hatta taqumu al-khayru hatta dawakai sun zama cikin rinjina taqdimu halliwa da tuta ta jihadin shi'a wani shi ne yana nan tagayyaba la yura anhum zamanan da raduwa inda ku asirin wa ba yana nan wani ya ƙuyan tsawon zamani a cikin wani dutse yana nan yana shan zuma da ruwa mai sanyi kagonan tatsuniya ne jariri a sai an aje shi a cikin wani kogon dutse kuma yana nan har tsawon yau biyar shekara ta tun wani zai shiga ta 126 ko na makaranta yau kamar shekara 1200 wai yana nan a cikin wani dutse yana tsaye inda huwa aslun wa ma da zuma nan ga ruwa yana sha wadin ne ya girma kenan ya zama babban mutum yana jiran kan da zai fito ya zo ya shiga ya zama shugaban rinjina da zai yaki duk mutanen da suke da shugabancin alim ne wannan shine mahadin shi a wanda ya fi kama da tatsuniya in ka ji labaran zaka ji cewa ba su da bambanci da labaran da na yanzu tabbas a musulunci akwai mahdi al-muntazar amma labarin sa da yanayin sa ya bambanta da abin da in shi'a suke fara a cikin adabiyyatin su Allah ka shirye ta da sannan akwai at-taqiyya at-taqiyya ita ce wato ɓoye mutum ya ɓoye ra'ayinsa ko aqidarsa don ya sammaci mutane za ka iya rayuwa da mutumin da yake shi'a yake wannan aƙida tsawon lokaci shekara da shekaru ba za ka san addinin shi ba wani ma har ya lallaɓe ku ku ba shi ya'a ko ku ba shi gida haya ko ku tashi a cikin kwamitin wa'azi ba ku sani ba ko ku tashi a cikin kwamitin marayu ya zama yana gaba-gaba a harkar addini amma kuma dan shi'a aikin shi ne jin asirinku da naɗar bayanai yana kaiwa can cikin ƴan uwan shi. Wannan sai su ne wannan munafurci wannan munafurci ne literally to ne na cikin aqidar su cewa duk inda ka je idan ka ga babu ɗan uwa kawai sai kiran kansu shi to kawai sai ka narki ka biyo mutane ai tayin abin da za a yi tare da kai a zahiri amma a koye kana nan da aqidar ka kuma kana ta makarƙashiya wa aqidar gaskiya wannan suna daga cikin aqidun su da suke amfani da iya cikin mutane za ka ga a ma'aikatu a wuraren aiki a makarantu a cikin tarayya al'umma ko a unguwanni akwai mutane da ake zargi da irin waɗannan ra'ayoyin amma ba za su taɓa bayyana ba da su ga abin da ya komai da sauran musulmi amma suna nan a ƙarƙashin ƙasa suna yaɗa waɗannan munanan abu har ila yau daga cikin al'adunsu munana akwai da'awar cewa an canza alƙur'ani iddi'a tahrifin qur'an a wurin ɗan shi'a wannan qur'anin da ke hannun musa da usman wani qur'ani ne wanda suka ce ba zai rage shi ba an rage an canza an ciccire wasu abubuwa waɗanda a wurinsu wai za su yi favor ɗinsu suna ma da wani qur'ani da suke ce mishi mus'haf fatima wanda ba a san daga yana suka samu shi ba ba sa yarda ma a gan shi sai khasul khawas saboda haka a ba su yarda da wannan qur'ani na mu ba da za ka ga daga cikin abin da za ka gani a cikin ɗan shi'a ba su damu da qur'ani yadda mu musulmi muka damu da shi ba inda mu zo ne kaso yana musulmi zai ga cewa ya yi ƙoƙari ya koyi kata alqur'ani ƴaƴan shi su koyi kata alqur'ani su yi hajja ko ina ana karanta shi ana karantar da shi ana tafsirinsa za ka ga ba ruwansu da wannan ba ka jin an ce ga wani alaran ba ɗan shi'a ba ɗan cikin abin da suka damu da shi a ce a cikinsa akwai ma da sa alqur'ani sai yin tsautsayi ya kai wani ya yi haddar shi a can wata harka ya je Allah ya garabce shi shiga cikin wannan aqida amma a cikin aqidar babu tsare-tsare na makarantu na da alqur'ani babu damuwa da alqur'ani saboda ba su yarda da wannan alqur'ani ba za su damu da shi kai wannan mulaza din da kaza su za ka ba shi ne da musu kai ba qur'ani ba sallah ma fa dan shi a bai da shi ba domin shi a gun sai sallah a jami'i ba dole bane sai in mahdi ya dawo sallar yau da kullun da sallar juma'a duka ba dole bane sai an yi ta a jami'i har sai mahdi ya dawo da haka in ka ga yana yin sallah to sai dai saboda waccan taqiyya idan yana tare da sauran mutane an kira azhar kowa zai yi sallah shi ma sai ya tashi ya je ya yi dankar a gane shi dankar tuhuma ta hau kan shi ba wai dan ya kudurce a zuciya cewa wannan ibada ce da Allah ya wata tare ba shi a gurin sa wajen cinta bai da muhimmanci har sai in mahdi ya dawo ya tsira irin shugabancin da suke tunanin zai tsaya har ila daga cikin munanan aqidar shi'a akwai batun auren mut'a kaga mas'alar auren mut'a asali ita ma kamar mas'alar imama din sa mas'ala ce a cikin fiqh musulunci cewa da an taba halastawa kamar da wasu hadisi suka nuna al-Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisi misali wanda Ibn Abbas suke tattaunawa shi da Abu shi da Urwa Urwa yana ce mishi kai Ibn Abbas ba za ka ji tsoron Allah ka daina halasta wannan abu sai ga Abu Bakar da zai wuce ko Salama ta bunan akwa wannan su sai ce zo Salama da Allah yi ma yaran nan bayani menene a wannan mutuwa ce ne da gaske ne mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya cikin tafiyen mun yi wata daya muna nesa da iyalan mu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta mana cewa mu yi auren mutuwa wannan hadisi ne tabbatacce a ko riwaya a cikin sunan muslim amma idan ka hada adabiyya din ka hada literature din ka shafa matsalar abin da zaka fitar shine cewa an taba halittawa daga baya aka haramta dan sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi gaba ki da aka dena yace kuma duk wanda yake da wata mata ta auren mutu'a yanzu a karkashin sa fa yukhalli sabilaha ya sake ta sannan kuma ya mata kyauta in yana son auren ta aure yanzu ya koma ayi mashi auren da aure sai yi bayan ta gama istibra da ka nabi ya haramta gaba daya banda Ibn Abbas ba a samu wani cikin sahabbai da ya shahara da goyon bayan auren mutu'a ba sai ke shi ma daga ƙarshe an rubuta cewa ya dena bada wannan fatawa har a zamanin sahabi Abdullahi ibn Zubayr shi ne masa kashi ne cewa wallahi na ƙarfin labarin ka bada fatawa akan halatar aure mutuwa sai na sa an faffasa maka cikin da gudara yana tsarki ga malami kuma rubuta kama su abin da suka dauka auren mutuwa yana nan ana ci gaba da yin sahayyau abun sa aure ne sahihi kamar kowa ya auren mutuwa yake auren mutuwa shine wani aure da ya fi kama da wato yarjejeniya irin ta dabiyo da bai neman ta idan mutum ya darrace a wancan zamanin da musulunci ba abin da ya sa aka halarta mu kiyaye mutum ne ya yi tafiya ya tafi wani gari ko wata ƙasa yana da buƙatar iyali za ta yi masa hidima da sauransu sai aka ba shi dama ya aure iya na wannan lokacin kafin ya dawo wurin iyalansa kun ga ba wai aure da mazauna gida ba kamar su aurensu yadda yake shi ne idan mutum kawai ya gama ce yana so ita ma kuma tana son sa shi kenan da shi da ita sai su yarjejeniya wanda ina so ne auren mutuwa to na yarda na kwana nawa ko wata nawa ko sati nawa za su ayyana iya kwanakin da za su to sadaki kaza duk dare ɗaya za ka biya kaza ka ga buka ma da wajo kuwa yau shi ke nan sai ya tafi ɗinta ko talafan ko kuma dai yayi shi ke nan sai tare a wasu su gaba da mu'amala kamar mata da miji ba tare da izinin waliye ba ba ruwansu da wanki wanda da ki fanki wanda da ki ne a tsari da ba ruwansu da wani sun ce wancan aure ne wanda yake na yau da gobe shi ne ake neman izinin waliye shi ke nan sai tare da ita dan da kuma mudda ta kare shi kenan aure ya mutu wannan auren har yanzu dai shi a tsari tun ma suna koyewa suna jin nauyin abu yanzu ba ma sa koyewa yanzu da yawa za ka ga suna ikirari cewa su suna yin auren mutuwa kuma daidai ne ba sa jin nauyi ko kunyar faransa wanda ya taimaka wajen yaduwar barna mai yawa a tsakankanin mabiya wannan tafarki ya taimaka sosai wajen yaduwar barna mai yawa a tsakankanin su Allah ya kare ƴan uwa masu albarka waɗannan suna daga cikin mujmal na muhimman ko abradu aqaid shi'a al-imamiyya al-ithna ashariyya waɗanda zan iya tunawa a cikin wannan gurgudanin to idan muka ɗauki gaba ta gaba shi ne ya aka yi shi'a ta zo Najeriya wannan ƙasar ta mutu Najeriya kamar yadda mai gabatarwa ya ambata ya san zariya ya san alaƙar zariya da shi'a da kuma kasancewarta kamar da ita ce hakwata shi'a yadda yake alhamdulillah mutanen zariya tabbas shugaban ɗin shi'a a zariya yake a dacan amma Allah ya taimake mu ba ta yaku a zariya yadda ta yada a wasu wurare daga cikin abin da ya taimaka mana ba ta yaku ba za mu faɗa a gaba amma bari mu faɗa cikin shi ne tasirin ilimin addini a zariya duk inda ake da tradition al'adar yawan karatu na addini to yana da wahala shi a tsakanin gindin zama domin shi'a tana daga cikin aqidin da suna samun gindin zama ne a inda jahilci ya yawa to Allah ya taimake mu a zariya muna da tradition na makarantu na zauri na tikihu malaman zauri suna da yawa da kuma malamai masu da'awa da suka taso daga baya irin su Mala Albani na mu Allah ya gafarta masa irin su Sheikh Ahmad Kawu Allah ya gafarta masa da sauran malaman mu na sunna da suke yawa da yawa a zariya ba sun ta ambatar su sun taimaka sosai wajen dadi kai kun ya kwata haka Allah ya mana wannan tagomashin a zariya game da shi'a game da boko haram game da qala qatu duk waɗannan mu na yake gan wallahi galibi shi ne mu dinga jin labarin su za ka zo ka yawo anguwa anguwa a ce ka nuna wani mai wannan aqida sai a baka labari muna godiya ga Allah ga wannan ni'imar da ya mana ba wai babu su bane amma ɗan kaɗan kaɗan galibi kamar yadda Allah ya ambata idan za a yi muzahara to daga garuruwa ciki zuwa cikin garuruwa hatta waɗannan rigingimu da aka yi ake ta kashe su za a galibi wanda aka kashe su za a ƙi ne in ma ɗan gari da ki za ka ga wato fatanta ta yi ƙanƙani ko kuma wasu waɗanda ma hala ba ta cikin da wanda tsautsayi ya faɗa musu. Almuhim abin da ya kawo shi a Najeriya wani tarihi ne mai tsayi na takaita mana shi 1979 lokacin da aka yi revolution na Iraq aka kafa gwamnatin da ake kira da suna gwamnatin mulkin musulunci ta Iraq wannan da take mallakar Iraq a yanzu. To a lokacin duniyar musulunci ta taya wannan ƙasa murna cewa sun kori ɗan burgusu sun kori ɗan jari hujja sun kafa shari'a islamiyya sun kafa musulunci ana ta murna. Kuma nan Najeriya ba kuma a baya ba akwai ƙungiyar ɗalibai musulmai NSS wadda ƙungiya ce mai ƙarfi ƙungiya ce ta matasa masu hamatar kan addini da kishinsa waɗanda suke gwagwarmaya waɗanda suke yin activities daban-daban wani lokaci sukan tada ƙayar baya idan sun ga za a yi wani abu da ya saɓa wa kishin addininsu ko kuma addini. Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya gafarta musu kurakuransu da mure su gaba ɗaya. A ƙarƙashin platform na wannan ƙungiya aka yi tunanin za a raka delegation ta fara ƙasar Iran su je su taya Iraniyawa farin ciki murnar kafa gwamnatin da aka ce ta musulunci. To a nan ne aka zaɓi wasu daga cikin shugabanni na ƙungiyar a lokacin shi wancan da ake ce ma Ibrahim Yakubu Balozage yana cikin waɗanda suka zama waɗanda wa kuma shi ne shugaban tawagar. Da ya je ba shi kaɗai ba da wasu sauran 'yan tawagar su a can su da anan sun tafi da cewa ku taimaka mana ku buga mana da tafan su ɗan gobiyo mu yaɗa su wataƙila da tafan da sun yaɗu su taimaka mana wajen dawo da daular musulunci da daular Usmaniya. Mu da karu ta abuwa za mu buga mu tafi ɗan gobiyo ba amma mana da labar tafan da za mu ba ku ku dinga karantawa ku dinga yaɗa su kuma za mu taimaka muku da taimako na kuɗi da na kayan aiki da sauran strategy don kuma ku samu irin wato horon da muka samu wataƙila ku ci nasara ku kafa gwamnatin musulunci. Da haka abin ya fara ba shi da aka nuna musu rana ɗaya ba a taimako ne da alaƙa da tabadin na abin nan na ara da sauransu a hankali a hankali suka dinga lallashinsu suna cusa musu inda Allah ya taimaki wasu a cikinsu wanda suke da background a addinin musulunci kafin a yi nisa sai suka gane cewa akwai shi a ciki. Malamin malam da zare Allah ya gafarta ne ya sa babu labarin cewa lokacin suna zuwa IBC wato Islamic Vocation Course da ake zuwa na mesa duk ƙarshen shekara kafin a yi nisa tunda su sun yi karatu suna kuma ɗalibtar ilimi tun a lokacin suka fara gane cewa a cikin abubuwan da ake kawowa na ra'ayoyi akwai wari sun fara shishinan warin Shi'a tun farko sau da aka suka fara janye jikinsu daga wannan tarurruka da ake da dama daga cikin malamai a wancan zamani wanda Allah ya taimaka suna da ido a kan addinin da suke sun fara gani kafin a Ankara Malam Ibrahim Nazariya ya fara faya da abubuwa ɗin ya mazaru ya fara yiwu yana maganganu yana gugar zara yana sukan sahabbai yana nuna suwana ba su kyauta ba ko suwana ba haka ya kamata ba har a kai lokacin da ba abu ya fara bayyana kuma lokacin wato ya riga ya yi ƙarfi a cikin mabiya ana ganin shi wani gwarzo ana ganin shi wani mutum ɗan kishin addini mai ƙoƙarin kawo sauyi ya fara ƙirƙirar muzahara ranar ƙudu ranar tunawa da wani ranar kaza ya fara ƙirƙirar wato ɗan gani kashe ne waɗannan aka ji labarin ga wani hakimi ko wani dagaci ko wani jauro yayi wani abu da ake makallan zalunci za a tafi a je a cika garin a ne rashin kunya an je kudan an je hunkuyi an je gari kaza an je gari kaza za a yi ne wannan abubuwa a ce an kwace wa marayu gona ko an kwace wa wani masallaci za su je su yi ta da kaya baya zuwa a yi abin da suke so. To ka san kuma ɗan adam yana son irin waɗannan ɗan adam zai so a zauna shiru a ɗabi'arsa za ka irin wannan abin yana jan hankali musamman matasa. To bayan sam aka fara gane cewa akwai element na Shi'ism a ciki wasu kuma sun riga sun narki suna ganin ko me yanzu da ke ce su yi za su haka zo wannan tafi yadda aka mishi a kan a UK all site masallacin UK na all site wanda ya shiga gidan imamu UK aka koye shi Malam Abbas Allah ya gafarta mishi
har aka ce sai da fadari a wurin shi kuma lokaci akwai matasa wanda suka sun takkaro bishiyoyi cewa wallahi yau idan shi idan su sai sun kashe shi kawai ya cuce su amma su Malam Abbas suka ga cewa ba zai yi a bari a yi tashin hankali ko har ya kai ga kisan kai ba su da tawari suka hana wannan abu daga baya dai abu ya zama dai a fili cewa shi'a ce ake ya kafa ƙungiya ta Islamic Movement ne yake ce masa IMN wani wani suna ne ba zan iya tara shi kai suna ne ɗan Muslim Brava da ake ce masu akwai wanda suka tantare mai sun shiga CR amma sun tantare wa tafarkinsa suka fara su ƙungiyoyi su a Rasulul A'azam su a ne ne su a ne saboda suna tuhuma shi akan cewa ba zai yiwu a ce jahili da bai iya karanta larabci mara wasai kuma shi ne shugaban su suka iya dade shi irin su Sale Zaria su wane ne ga suna duk suka tantare daga wannan tafiya sai ta zama dai ƙungiyar shi'a babba ita ce tashi akwai kuma su ƙungiyoyi waɗanda ba waɗannan ba a Rasulul Akram ko a Rasulul A'azam ko Fatima Foundation ga sunan kala daban-daban to daga cikin abinda suka yi institutionalizing a cikin da a wasu shi ne akwai tanzim wani abu mai kama da cultism wata ƙungiya ta asiri yin abubuwa a ɓoye tsara muzaharori ta da ƙayar baya ta da ruɗani violence iddia'in shahada duk da suka ga jayayyar yubar su mu a zariya tabbas mun ga waɗanda suke yi kala daban-daban galibin su muna yara aka yi su amma da wayen mu wannan da abin da aka yi 1990 mid and late 90s to da wayen mu mun sa abin da yi muna makarantar sakandare mun sa abin da yi har zuwa lokacin da wala ya kama shi Abacha ya kama shi wala ya kama shi wala ya kama shi daga ƙarshe zamanin wani gwamnati cikin gwamnati farko da aka ce magafire ko ya dawo ta unguwa ke bi a wannan unguwa ta gelle su a nan suka kafa wata sabuwar ƙasa a cikin ƙasa kamar yadda Erfa yake fara ko a wannan ƙasa za su ta gelle su da ba sai da suka takura kowa a rayuwar shi suna hana mutane fira cewa ga lokacin da za a shiga gida ko kofar gidan ka ne ba su suka zauna kai fira ba suna hana mutane shiga da fice a unguwar sun yi mata gate da komai akwai hurra masu gadi waɗanda suke zuwa daga gari suna yin munawaba na gadi gwamna a jihar Kaduna ya taɓa zuwa zai shiga a unguwar wallahi guda shi kuma dole haka ya haƙura sai dai ya yi abin da suka ce ya ajiye motocinsa da entrance ɗinsa a waje ya tako da ƙasa ya shiga ta ajiya wannan kowa ya samu da labarin gari wa dai Allah ya aiko musu da fitilar da ta faru da su a December 2015 wato farkon mulkin Jalal Buhari Allah ya gafarta mai aka zo aka yi wani waƙi a Zaria wanda tsakanin dare da wuri aka yi musu abin da suka tsammani Allah mu da sarki ya aiko da wannan cikin da aka yi kashe-kashe aka kashe mutane da yawa wanda kuma su ma su ne sanadin fitinar da suka hana shugaban sojojin Najeriya wucewa ya je inda ake wata taron sojoji su kuma sojojin suka yi musu suka nuna musu cewa sun fi su rashin tausayi wato sun gwada musu rashin imani fiye da laifin da suka yi Allah mu da sarki ya amfani da wannan ya kawo ƙarshen ayyukan su a Zaria bayan sun gina husainiya sun gina wuri kaza sun yi kaza suna yin abubuwa sun takura ma rayuwar mutane a wannan lokaci Allah ya kawo ƙarshen wannan abubuwa yanzu dai labarin da ake nema a Zaria da fuskar cewa Zaria ce kanta su shi ma ya koma kanta Najeriya Abuja da ce yake ba da hukunce-hukuncen shi bayan zama da aka yi na shari'o'i da gidan yari da sauransu da asibiti zai kusan waɗanda da aka kaga wannan yana nuna mana aikata cewa a nan Najeriya kamar ƙasar Lebanon da sauran ƙasashe duka ba ta raba addinin shi'a da violence da ta da hankali tashin tashina rigingimu da saurin ayyana wa da cewa shi ne wannan yasa wato a jihar Kaduna mu inda muke haka classifying din kungiyar sa a matsayin cewa harfacce kungiya ce wato kungiya ta ta'addanci wanda ba ita da ita ba a saboda haka wannan yana nuna mana cewa jama'a wato ba wai kawai mu masu wa'azi da ustadi abin da ya shafa ba dan sauran mutane suna ganin kawai kamar hikima ce ta yin izala yan salafiya ustadi ko da yan shi'a ba haka ba mu rigimar mu da su a kan aƙida da suke fatanci a kan sauran mutanen gari kuma su san cewa akwai rigima ta zaman lafiya a kan su saboda ba mutane masu zaman lafiya akwai malamin malamin sassa ya biyu yana tafsiri yau wajen shekara 25 ke kamar 2001 ko thereabout yana tafsiri irin haka da azumi suka shigo suka tara mishi makami a kansa Allah ne ya kwana shi yana gaba haka aka kwashe shi jinajira aka je aka yi ta rigima aka yi ta zuwa kwan yan sanda magana da ta mutu ba wani abu da su ba yau sai wannan yana nuna da yawa sun kashe wani sun buge wani sun kai wani hali in fact ran da aka mutu wannan abin a Zaria suna da niyyar za ta kai hari wani gari da ake ce Bargabani za ta kai wasu ƴan uwansa ɗauki wanda suke rigima da sauran mutanen garin aka musala shi suna da wannan shirin cewa gobe za a kai wannan farmakin kuma za mu ga cewa yanzu in ma a ƙidin ne da in ana ganin kamar ɗan izala ne suna magana a kansu da Allah suna ga wasu na musu shari yanzu ba sa ɓoye komai za ka iya ganin a Facebook wani ɗan shi'a ya zaki wani sahabi ko ya ce kaza ya faɗi wata muguwar magana irin wanda aka faɗa nan cewa suna yi ko fiye da ita wanda za a ko wanda suke gani idan ana faɗa a ƙidinsu sai a ce shari'ar ta musu Allah ya kama da zaɓin mu lokacin da yake yawan wa'azi a kansu haka aka dinga tuhumar cewa yana musu shari'a ai ba taɓa yin sun faɗa ba to a lokacin suna yin tafiya saboda haka a gani na jama'a bayan wannan takaitaccen shimfiɗa abu mafi muhimmanci da ya kamata mu sa a gaba shi ne yaya za mu yi maganin irin waɗannan munanan ake zuwa cikin abu na farko da nake ganin za a yi shi ne wajibi ne a yaɗa ilimi mai nagarta na addinin musulunci aqidarsa da shari'arsa da ladabbarsa waɗannan guda uku aqidar musulunci mai inganci shari'ar musulunci fiqhunta mai inganci sannan ladabbar da musulunci ya karantar wajibi ne a ci gaba da karantar da su ana yaɗa su tsakanin maza da mata tsakanin manya da yara a makarantu islamiyya a mimbarori a wuraren wa'azi a wuraren tafsiri a wuraren walima da duk inda za a karantar da mutane a tabbatar da an karantar da su addinin musulunci ne na gaskiya ibadarsa da tauhidinsa da ladabbarsa abai da na ambata a ƙarshe a shi'a da ire-irenta suna samun wurin zama ne inda aka yi usuli aka gaza wajen karantar da gaskiya amma mutanen da suka riga suka san gaskiya ta addinin musulunci yana da wahala su iya karɓan wannan mummuna ta farki saboda kai idan ana ci gaba da yaɗa waɗannan alkhairi na musulunci insha Allah za su zama rigakafi da akan yaɗuwar irin wannan farna sannan ai wa al'umma tarbiyya tarbiyya mai kyau tarbiyya ta ladabi da yayya da sanin ya kamata da kuma bin na gaba da kuma za ga galibi irin wannan fikira tana zuwa ne da irin wato fandara ko fito na fito da masu faɗa a jiko da dattawa to idan mutanenmu ƴaƴanmu da al'ummarmu sun san mutuncin na gaba da su yana da wahala wani ya yi kirfa musu tunani cewa a fito a rikici da sarki wane ko ciyaman wane ko kwamishina wane ko DPO wane duk ire-iren waɗannan ko liman wane duk waɗannan manyan yana cika doma amma abin da ya shi a zuke so a raina waɗannan a dinga kai musu farmaki a dinga kashe su a dinga ine musu ana gulaƙanta su sannan wajibi ne zama akwai at-ta'assiri da ilmi li talabati ɗaliban ilimi banda sauran mutane gaba gari ɗaliban ilimi wajibi ne a kai musu ta'assiri na ma'arifa wato a koyar da su ilimi daga tushe yadda za su ginu a cikin ilimi wanda wannan zai ba su dama su san mazahib su san firak kuma su iya musu raddi na ilimi ba hayaniya ko tashin tashina ba Kira ka wanda ake cewa dalibai ilimi wajibi ne a girka su da karatu na gaske. Wato da ka san dai misali irin yadda ake a medical school. Duk wanda ya je medical school ya san da gaske ake karatu da su. Ba za a musu karatu sama-sama ba saboda me ne ana so su zama likitoci ƙwararru da za su yi handling rayuwar mutane. Za ka babu ɗan ƙafa, babu cin rabin maki. Dole sai ka iya komai yadda ya kamata. Wanda biyo medical school ana ya sa abin da ke da ba haka ɗaliban ilimi ya kamata domin za su dinga wato kula da zukatan mutane da imanin su abinda ya fi muhimmanci fiye da abinda likita ke kula da shi na jiki kawai saboda haka ɗaliban ilimi su san wannan sannan wajibi ne ba da muhimmanci wajen yin bayani game da falalan sahabbai da falalan ahlul baiti da falalan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a san su a san darajar su a san falalolin su galibi me yasa muke iya tolerate ana aibata su dan ba mu san su sani na hakika ba sani muka musu kawai sani na shawu amma idan mun san irin abinda Qur'ani ya faɗa hadisi suka faɗa game da falalan Abubakar da Umar da Hafsa da Aisha da Zubairu da Sayyidina Ali da Hassan da Husaini ba za mu taɓa yadda wani aibata su ko mutuncin su ba wajibi ne a yada ambaton waɗannan mutane a karantar da falalan su a sanya wa makarantu da masallatai sunayensu a sanya wa ƴaƴa sunayensu a raya ambaton sahabbai wannan yana daga cikin abin da yake kima ɗan shi'a ko akwaya to ɗan shi'a yana ganin ka in ya tambaye ka sunan da kace Muawiya to ba zai fara gaba da kai kawai saboda an samu sunan wannan da yake ki wannan wani irin rashin hankali Allah ya kiyaye sannan wajibi ne mu koyi da'awa da hikima da kuma salo mai kyau wanda zai taimaka wajen mutane su buɗe zukatansu don mu sanya musu alkhairi da ke tare da wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a yawaita tsoratarwa game da tafarki na barna wato a yawaita yin wa'azoji da lectoci za su dinga yin bayani akan tafarki na barna irin shi'a din irin kala katu irin makamantarsu kar a bar mutane kawai sai su ji labarin barna ba su san maganin ta ba wannan ga wadannan sa da su kawo su maka wata kila wajen samun wato dakile ya to wannan barna a cikin al'umma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam jama'a ya kuri ban so na wuce rabin awa ba amma da kanka na gogo na gashi na ka san ma awa daya kuma gashi dare yayi to ina ganin barin da ka da anan kada farkon zance ya wato ƙarshen da ce maka da farkon sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.